This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 23 ga watan Oktoba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken ya faɗa yau Laraba cewa kisan shugaban Hamas da Isra'ila ta yi zai kai ga sakoyon raguwar mutane da kungiyar ƴan bindigan ke garkuwa da su a zirin Gaza. Sakataren tsaron Amurka wato Lloyd Austin ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa akwai shaidar da ke tabbatar da akwai sojojin Koriya ta Arewa a Rasha kuma abin da suke yi nan ba dadewa ba zai bayyana. Kana yau Laraba Prime Minister Burtaniya ya yi watsi da zargin Donald Trump cewa jam'iyyar Prime Minister ta Labour a Burtaniya tana katsalandar a zaben Amurka.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake shirye-shiryen babban zabe a nan Amurka a farkon wata mai zuwa, Mashar Hanta na ci gaba da yin sharhi akan abubuwan da ke faruwa a halin yanzu, ciki ko har da abubuwan da suka fi ciwo masu kada kura'a tuwo a ƙwarya.
Gaskiya kamar mutanen New Yorkers ba abin da fi da'amansu irin kamar suna ganin cewa bakin haure sun yi sun kwace musu gari, hatta irin makarantu da yara suke zuwa an hana yara zuwa makarantu an zuba irin wannan baki a ciki.
Sani Safiyan Aliki na mazaunin birnin New York na Amurka muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wasu shugabannin arewacin Najeriya karkashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau sun gana da tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo a jihar Ogun domin gano bakin zaren warware wasu matsalolin Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta gabatar da shirin zamantakewa wanda a wannan makon ya tattauna akan fadakarwa game da zama ƴan ƙasa na gari da hukumar wayar da kan jama'a ta yi wa masu ruwa da tsaki. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken ya faɗa yau Laraba cewa kisan shugaban Hamas Yahya Sinwar da Isra'ila ta yi wata babbar dama ce da za ta kai ga cimma yarjejeniyar sako raguwar mutane wanda kungiyar ƴan bindigan take ci gaba da rike su a zirin Gaza. Da yake magana da manema labarai a birnin Tel Aviv kafin ya isa Saudi Arabia, ya ce Isra'ila ta samu nasarori da dama a yakinta da Hamas ciki har da raunata ƙarfin kungiyar da gudanar da ayyukanta. Babban jami'in diplomasiya na Amurka ya ce abin da ya rage kawai shine dawo da mutane da ake garkuwa da su zuwa gida kana a kawo ƙarshen yakin. Blinken ya ce dole ne a kawo ƙarshen yakin ta yadda Hamas za ta fice daga Gaza, kana Isra'ila ta tabbatar da sojojinta ba su ci gaba da kasancewa a wurin ba. Batun yadda Gaza za ta kasance bayan yakin kama daga sha'anin mulki, tsaro, sake gina kasar da kuma gudunmuwa da kasashen duniya za su baiwa Falastinawar yana cikin manyan ajenda da Blinken zai tattauna da ƙawayensu Larabawa a 'yan kwanaki masu zuwa. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa akwai shaidar da ke tabbatar da akwai sojojin Koriya ta Arewa a Rasha kuma abin da suke yi nan ba dadewa ba zai bayyana. Kalaman nasa na zuwa ne wuni guda bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce gwamnatinsa ta samu labarin cewa wani rukunin sojojin Koriya ta Arewa na ɗaukar horo a Rasha domin su kai hari a Ukraine. Austin ya ce akwai kyakkyawar mu'amala tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa, yana mai cewa Koriya ta Arewa ta baiwa Rasha makamai inda za su yi haɗin gwiwa da niyyar Koriya ta Arewa za ta shiga domin taya Rasha yaƙi. To lalle wannan babban al'amari ne kuma zai yi mummunan tasiri ba akan Turai kaɗai ba, zai shafi abubuwa da dama a yankin Indo-Pacific, inji Austin.
To an jima kadan za ku ji karshen labaran duniyar amma yanzu za mu leka bangaren rahotannin mu. Nan da kwanaki 13 ne masu kada kura a nan Amurka za su nufi ranfanan zabe dan zaben sabon shugaban kasa. Na tuntubi Sani Sufyan Ali mazaunin birnin New York a nan Amurka game da shirin zaben inda ya tabo batutuwa kamar abubuwan da suka fi damun masu kada kura a yanzu da yadda ƴan takarar shugaban kasar ke tunkarar batutuwan da dai sauransu.
Wato yan shawon da suka ɗaukar hankali a nan birnin New York shi ke cewa wannan matsala ta irin bakin haure da suke kira illegal immigrant. So yan shi za su ga cewa duk wani community haka nan da ake tattaro irin wanda kuma za su kaɗa ƙuri'a a wannan zaɓe da ke zuwa, yan shi abin da ya fi damunsu kenan. Secondly kuma za ki ga suna magana akan the issue na defunding din police a rage musu kuɗi a defunding din su, amma dai gaskiya kamar mutanen New Yorkers ba abin da ke damun su irin wannan abin da na faɗa na wannan kamar suna ganin cewa bakin haure sun dudu sun kwace musu gari, hatta irin makarantu da yara suke zuwa an hana yara zuwa makarantu an zuba irin wannan baki a ciki. Kuma za ki ji cewa irin grassroots politicians on the street suna cewa kamar irin su ga sunan suna nan garin da jimawa veterans suna nan suna wahala amma ba a damu da su ba, an fa ba wannan bakin kuɗi kuma ana ɗaukan kuɗi ana kaiwa Ukraine ana bawa Isra'ila.
To ta yaya kake ganin ƴan takarar ke tunkarar muhimman batutuwan da masu kada kura'a ke da damuwa a kansu?
Gaskiya zan ce kamar irin Trump irin ya fi magana bayani da kuma ba mutane mama da kuma mabiyansa ko kuma ce Amerikawa irin ya fi sun fi gamsuwa da irin bayanansa yadda zai dawo da tattalin arzikin Amerika da kuma ta yadda za a gyara modern Amerika da dai shauran wasu abubuwa hakan nan. Ita Kamala na ga tana ta mai da hankali akan cewa irin mutanen da ba su taɓa sayen gida ba in ta zo kan wannan wurin to akwai wasu kuɗi ne za ta yadda ba ko $25,000 ne ga kowane mutum da yake son sayen gida. Na biyu kuma shi ne cewa ta yi maganan wadda ciki za ta tabbatar da wannan. Na uku kuma shi ne cewa kuma ta ƙara cewa za ta legalizing ɗin marijuana a duka ya suna shi ne.
Wato za ta halatta amfani da ganyen wiwi kenan a sauran jihohin ƙasar.
Wanda ke kuma shi wannan maganan marijuana ɗin na ganin zai attracting ɗin zai jawo masu ƙaɗa ƙuri'a musamman irin baƙaƙe da kuma mutanen Hispanics.
To a ƙarshe ta yaya kake ganin kafafen sada zumunta ke yin tasiri a wannan zaɓen?
Gaskiya kafafen sada zumunta suna tasiri sosai saboda zaka ga cewa in ko ita Kamala ne ko shi Trump ne suka je irin yaƙin neman zaɓe so suna yin wani magana kin gane amma ba za a kawo maganan gabaki ɗaya ba sai a kawo karami daga cikin kuma a yanke magana a editan ɗin shi kurin sai ga an sa sai ga mutane kuma an yayata shi da dama.
A gaida Sani Sufyan Ali. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Mataimakin shugaban ƙasar Kenya da aka tsige shi Rigathi Gachagua ya faɗa wa manema labarai a ranar Lahadi cewa an janye masa jami'an tsaro kana yana kashedin cewa idan wani abu ya faru da shi to a dora alhaki kan shugaban ƙasa William Ruto. Yayin da yake zaune tare da matarsa a wani asibiti a birnin Nairobi inda ake masa jinya, mataimakin shugaban ƙasar da aka tsige Rigathi cewa yake
I want the people of Kenya to know that as I go home today I have no security.
Ina son mutanen Kenya su sani cewa a yau da zan koma gida ba ni da jami'an tsaro kuma ya dace su san da haka, kuma idan wani abu ya faru da ni ko iyali na to a dora alhaki kan shugaban ƙasa William Ruto. Wani kakake ƴan sandan Kenya ya faɗa wa muryar Amurka cewa suna buƙatar za su gudanar da bincike akan ikirarin na Gachagua kana sun yi kira gare shi da ya kai ƙara a hukumance domin a bincike su. Yayin da yake jawabi ga manema labarai, Gachagua ya zargi shugaba Ruto kan tsige shi da aka yi.
I'm shocked by how vicious a man I helped to be president.
yace na yi matukar al'ajabi da irin mugunta da mutumin da na taimaka masa ya zama shugaban kasa, mutumin da na yi imani da shi, mutumin da na aka tsangwame ni saboda shi yake nuna min irin wannan muguntan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotannin mu. Wata kungiyar shugabannin Arewa a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ta kaiwa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ziyara a birnin Abeokuta dake jihar Ogun don neman goyon bayan sa wajen samar da shugabanni na gari. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan.
Jagoran tafiyar Sanata Ibrahim Shekarau ya yi bayani a game da abubuwan da suke son wannan kungiyar ta cimma.
Musamar da haɗin kai, musamar da ci gaba a Arewa da kuma ƙasa baki ɗaya, ta hanyar kira da zaburar da al'umma, lalle-lalle a samar da jagoranci na gari da shugabanni na gari. Wannan ƙungiya da muka yi ba ƙungiya ce ta jam'iyya ba, ƙungiya ce wanda za ta yi la'akari da ci gaban siyasar Arewa da Najeriya da shugaban Shehu. Sai muka yi cewa muna buƙatar mu ziyarci dattawa da shugabanni na ƙasa, mu kai musu saman wannan manufa tamu, kuma mu ji shawarwarinsu a matsayin shi na kiyaye. Mun rubuta su wani fitaccen shugaba na Koriya ta Tsakiya, to shi ya ba mu rana kuma ta kanta muka fara.
Ko da me da me suka gabatarwa Obasanjo, sai Sanata Ibrahim Shekarau ya ce,
in dai a haka mafarko manufofinmu ya yi na Allah wannan range na mu cewa kar mu zauna kullum sai kore shugaba kaza ya kasa.
Tsohon shugaban gidan rediyon Najeriya Malam Ladan Salihu yana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar.
In ka dubi shi kansa wanda muka kai masa ziyara gaba Obasanjo, shi ne wanda ya taka rawar gani a shugabanci a Najeriya. Muna yi ne don jama'a a bayyane ba ma mamunga a wannan tafiyar da kawo cikon siyasa da demokuraɗiyya a sashen arewacin Najeriya da kuma tabbata ta a ƙasar Najeriya gaba ɗaya da dan Allah.
Da yake maraba da tawagar shugabannin kungiyar ta arewacin Najeriya, tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ya ce akwai fata kana na goyon bayan kungiyar don tabbatar da cimma burinta na samar da shugabanni na gari ga jama'a da samar da zaman lafiya mai ɗorewa, haɗa kan jama'a da dai sauransu. Burin wannan kungiya da shi ne samar da shugabanni na gari da za su shugabanci arewacin ƙasar, magance rashin tsaro, inganta tattalin arziki da rashin aikin yi da haɗin kan jama'a da dai sauransu. Shugabannin kungiyar da za su rika ziyartar ɗaiɗai shugabannin da sun ka zaɓa don samu tubaraki ga wannan tafiya ta kungiyar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa a wannan mako. Shirin da ke nemo hanyoyin fahimtar juna da samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, a yau ma ni ce zan jalin zaman shirin. A yau shirin zamantakewa ya leƙa zauren taron da hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta shirya wa masu ruwa da tsaki kan zama 'yan ƙasa na gari. Tun bayan da Turawan mulkin mallaka suka kirkiri Najeriya a shekara ta 1914 ne, al'ummar Najeriya waɗanda aka haɗe daga kudu da arewa da gabas da yamma da ke da al'adu, ɗabi'u da addinai daban-daban suke fama da matsala ta yadda za su dunkule su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Kan haka ne hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta shirya taron masu ruwa da tsakiya jihohi 36 da ke fadin Najeriya don tunatar da al'umar ƙasar muhimmancin zaman tare. Madam Kanen Pamhoro ita ce daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau. Ta yi bayani kan muhimmancin taron.
Muhimmancin shi shine gwamnati tana so jama'a su sani cewa wannan national anthem wato taki na kasa ko taki na kasan nan da aka dawo da shi aka fara yin amfani da shi. Ana so 'yan Najeriya su sani cewa ga inda za a yi a rera ta. Na farko shine sanza na farko shine za a yi a kowane biki da aka taru jama'a sun taru za a yi taki na sanza na farko. Sai kuma sanza duka uku za a yi idan shugaban kasa yana wurin. Kuma har yanzu ana so a sani cewa ko shugaban kasa baya nan amma ranan demokradiya ko ranan independence ko ranan army remembrance day ko ranan children's day ko kuma ranan da za a nada national assembly wanda ya zamana ma ko su state assemblies kenan ba duk wannan zai faru. To shine ana son jama'a duka su sani. Kuma sai addu'a na kasa da ake yi a kowane biki in aka je din in bayan an rera stanza na farko wato sai na uku ba za a rera ba za addu'a ne sai mu fade ta da baki kamar addu'a shine ake so na Najeriya su sani wato shi stanza 3 ya zama national prayer. Sai kuma abu na biyu shine abin da ake kiran shi National Values Charter wanda yake da suna 747 wato gwamnati a shi ita kanta tana da mataki ko abubuwa guda 7 wanda ita ta dauka makanta za ta yi domin kyautata da gyara Najeriya.
Mr. Gat Peter Shamaki, wani dan gwagwarmayar samarwa al'umma da haƙƙinsu, shine ya gabatar da kasida a wurin taron inda ya tabo batutuwa da suka shafi 'yan ƙasa da hukuma.
To gaskiya magana da nayi wa jama'a shine na mai da mu kaman shekara 20 zuwa 30 da ya wuce na do tarihin Najeriya a lokacin Najeriya na daɗi, akwai aiki wa matasa, akwai zaman lafiya, gwamnati na aiki wa jama'a. Sai na kamu zuwa inda muke sai na tambaya menene ɓaci kuma wani mataki ne ya kamata mu dauka don mu gyara. Yanzu kashe-kashe ya yawa a Najeriya, mutane ba su da value wa rayuwar wayansu, keta ya yawa, sace-sace ya yawa. Kuma ba za mu dinga maganan abin da ake kira National Charter na value in ba mu gyara tafiyar mu ba. To su mutanen da suka ji dadin duniya su ne kwanan da suke kawo mana damuwa. A da iyayenmu sun ga mana cewa kafin su gama university akwai aiki na jiransu, akwai scholarship, akwai education, amma yanzu ba mu iya magana haka ba. Don haka abin da ya sa kuwa muke cikin damuwan nan shine yanzu mutane ba sa kallon Najeriya a matsayin kasansu, amma addininsu da kabilanci ko kuma inda suka fito ya fi musu alheri. Don haka in ba mun koma mun gan Najeriya cewa mu duk 'yan kasa daya bane, ba za a gane tafiyan ba. So rokan da
muke yi za a yi wannan koma a ga Najeriya a matsayin kasa daya tunda dai an samu waɗannan rarrabuwan kawuna.
Abin na farko shine abin da Bature yake kira good governance, wato gwamnati su yi adalci. Abin da ya kamata a ba jama'a, ba ma jama'a, kar a ba mutum dan addininsa ko kabilanci ko kuma shi namiji ko na mace, na daya kenan. Kin ga makarantun mu yanzu dole ne a tabbatar cewa yara suna zuwa mix school. Yanzu akwai yaran da sun tashi inda nake baki labari sun yi primary school a Jos, secondary school a Jos, NYC a Jos, sun zo na aiki a Jos. Yani za su sanya Najeriya yake. To irin wannan yaran kuma in sun tashi ma misali ko a Angon Rogo inda musulmi suka fi yawa ko kuma a Jenta da Mukoje, to kin ga ma rayuwarsu ya kauce a hanya. Don haka dole ne su federal low cost houses da gwamnati suke gina da inda za ki samu musulmi, ki samu Igbo, ki samu Yoruba, ki samu kowane kabila wajen, dole mu koma nan rayuwa. Dole a tabbatar education din is providing for everybody. Don haka sai mun rage abubuwan da suka raba mu ba mu ci gaba ba, don yanzu a rabe muke. So dole ne a nema inda da a kawo mutane tare, a zo a yi cuɗanya tare, a yi kasuwanci tare, a yi karatu tare. In an yi haka ina gani da mu samu mafita.
Honorable Ahmad Muhammad Ashiru wanda ya wakilci Sheikh Sani Yahaya Jingir na kungiyar addinin Musulunci ta GBS yace taron ya ta'allaka ne kan haƙoƙin da suka rataya a wuyan gwamnati da 'yan Najeriya.
To abinda na fahimta aka tattauna a wannan taro shine ana so a wayar da ɗan ƙasa ya sa kishin ƙasa a cikin al'amuransa, ita kuma gwamnati a wayar da ita kar ta mata haƙƙinta akan 'yan ƙasa. domin idan gwamnati bata bada haƙin ta ba to aka zo aka ce mutum ya kishin kasa alhali bai samu tuwo da zai ci bai samu kunu da zai sha ba bai samu makaranta da zai kai ɗansa ba kusan komai ya ta'azzara to ina ga zai wa talaka nauyi amma idan gwamnati ta sauke nauyinta to hakan zai sa mai kishin kasa kuma ya zamanto kowa ya ji cewar shi dan kasa ne amma idan aka samu wasu su ne kawai suke fahimtar kasar wasu kuma suna halin haula'i to in an zo an ce mutum ya kishin kasa sai ya zama masa yayi nauyi
to kusan abin da aka tattauna kenan ita gwamnati tana da haƙoƙi da ba ta saukewa sannan kuma ƴan kasa su ma suna ganin kamar yana zama da nauyi su ce za su aiwatar ko kuma su yi wannan kishin kasa ta ina aka samu wannan gidi da ba fahimta kila ta bangaren addini ne a al'ada ne a kawai mutane ma ba su ma san inda suka fuskanta ba
to idan aka duba inda muka taho da zama ake yi na fahimta juna da makwabtaka mu a matsayinmu na ƴan ƙasa yanzu kuma an koma takai-takai ita ma gwamnatin da tana kula da haƙoƙin talakawa yanzu kuma ta koma takai-takai to idan gwamnati tun da su ne shugabanni suka waiwayo to mabiyi nashi mai sauki ne ai saboda haka ni na fi dora nauyin da kira ga gwamnati amma ba ina cewa mu kuma talakawa babu nauyi a kanmu ba mu ma wajibi ne mu kishin ƙasarmu mu yi abin da zai kawo ƙasarmu ci gaba kamar yadda sauran ƴan ƙasashe suke yi
Basaraken garin Bar a ƙaramar hukumar Bokkos a jihar Filato mai martaba Danjuma Rafan yace rashin fahimtar juna ya kasance babbar damuwa a Najeriya
gaskiya na fahimci kuma na ci riban zuwa wannan zaman da aka yi gaskiya na ga cewa mu a ƙasar nan dai muna da damuwa rashin fahimta domin abubuwa da yawa maimakon su hada mu suna raba mu kamar misali addini ya kamata ya zama abu ne wanda zamu yi amfani shi ka juna mu ji tsoron Allah mu yi abubuwa don adalcin al'umman da muke shugabanci amma kuma addini ne in ka duba kuma shine yake kokari raba mu misali ka zo na ka dauki kaman wadansu wurare za ka ga cewa Christian sun zo na gefen nan Muslim sun zo na gefen nan to ina irin wannan zaman zai zai hada kai mu nuna al'adu wanda kawai wanda ya nuna wariya me muke koya ma yaran mu idan muka cire irin wannan halin da muke zama yanzu muka hada kai muka duba kowanne dan al'umma da yake cikin kasar nan dan Najeriya ne to muna da haƙƙi a wuyan mu mu gyara Najeriya domin ka duba mutum misali in ba ya fito daga wannan gefen ba ba za a jefa mishi ƙuriya ba sai ya fito daga wannan addinin ko ya fito daga wannan wurin gaskiya yana ci mana tuwa ƙuriya
dan ka dade ku ne sarakuna ku ne iyayen ƙasa ku ne al'umma ke kallo a matsayin jagora ko kuma alƙibla na tabbatar da cewa an samu wannan haɗin kai amma wani lokaci zaka samu sarakunan kudu da arewa shawarwarin su daban gabas da yamma shawarwarin su daban a cikin jiha ma zaka ga kowa da yana gudanar da harkokin sa ba tare da wannan haɗin kai ba ta ina aka samu wannan hakasi
to kin san kowane bangare a kasar nan da kowane community in ka tafi zaka ga cewa al'adun su sun bambanta amma bambancin shine kawai yadda kuke zama ko ba haka ba amma rayuwa ɗaya ne dole ne mu yi noma mu yi ci a mu nemi abinci ko ba haka ba amma yanayin ayyukan mu ne sai ka ga mun kai wani guri maimakon mu hada kai don mu taimake kanmu sai mu duba ni ba zan taimake wannan bandon shi wani to wannan zaman da muka yi ya fahimtar da ni sosai kwarai da gaske domin ya nuna mana cewa a'a ga munan kasa menene zai nuna cewa kai dan Najeriya ne duk inda ka shiga
Shi ma mataimakin shugaban karamar hukumar Panshin wanda ya halarci taron yace dole sai an dawo da dabi'u masu kyau da mutane suka yi biris da su domin samun zaman lafiya.
Sunana John Caleb Dasar gaskiya wannan taro ya ka'itar. Sabili da me noma karan kanmu mun fara mantada wa'annan abubuwan da ya kamata ya kawo kaunan mu tare kuma a samu cigaban kasa a samu zaman lafiya. To idan kin duba mu da muke yanzu a wannan shekarun mun riga mun san da wannan da dadewa amma yawancin mu ma mun manta da wannan antam din ma yana da kyau ƴaƴan mu ba su sani ba yawancin su ma sun manta da values din mu da abubuwan da za su kawo kanmu kaunan mu tare amma kin ga wannan farfadowa yana da kyau domin in an kai shi har kasa a makarantu a inda yara suke hawa da mu ma da muke yanzu ma da mun manta da shi zai dada dawo da hankulan mu akan yadda ya kamata kasan nan ta zama mu hada kai mu tafiya tare mu samu cin gaban kasan nan tare.
Kana shugabancin karamar hukuma kuma anan ake samun al'umma ko su ne za su iya kawo hadin kan kasan nan ko kuma dai wargaza kasan nan daga al'umma ake samu. Yaya za ku fadakar da al'umma su fahimci muhimmancin wannan hadin kan?
Wannan aikin ko dukkanmu ne, da mu da muke council da wayanda suke kasa, dole ne da toci da mosque da sauransu duka mu hada kai mu wayar da kan al'umma da manufan wannan abubuwan da ake kawo.
Amma tun farko ma me yasa aka samu watsar da irin wayannan al'adu masu kyau da dabi'u masu kyau da muke da su a nan Najeriya?
To kowa ya shiga yin abin da ya ga dama. Ba a respecting gwamnati, ba a respecting kowa, kowa kawai Najeriya ta zama kowa yana abin da ya ga dama. Amma wannan farfado da wannan values yana da kyau domin zai dada sa mu gane da abin da dama mun bari a baya.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa zan zo muku da ci gaban tattaunawar. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayin na farko ra'ayinka ne Sanusi Ahmadu, kace ni kira na zuwa ga mai girma shugaban ƙasar mu Nijar ne bisa abinci zuwa ga talakawa. Gaskiya talakawa suna cikin matsala abinci, ya kamata ya saida musu a farashi mai rahusa, waɗanda ba za su iya saya ba kuma ya raba musu kyauta. Allah ya sa mai girma shugaban ƙasar mu Nijar ya ji wannan kiran nawa. Amin summa amin. Sai kuma ra'ayin Sani mai lengi-lengi Yelwa ya wuri mai cewa muna marhaban da sake nazarin ka'idojin kariya wajen jigilan man fetur da gwamnatin Najeriya ke yi, ganin yadda ake yawan samun mummunan hatsarin tankunan man fetur a cikin kasar. Da fata Allah ya sa a cimma nasara. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau, kai ko cewa kai shugaba Tinubu ya kamata ka tuna cewa miliyoyin mutane kake shugabanta ba kalilan ba, kuma kamar yadda kowanne talaka ke da kuri'a daya, haka kai ma kake da shi, kuma ba fa za ka iya zaben kanka ba, dole dai sai kuri'a talakawan nan. Don haka kai abin da talakawan ke so shine daidai, ba wai wanda kai kake so ba. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai bamu damar karantawa yau ra'ayinka ne Umar Foreba Gashuwa, kace kaddamar da aikin gina gidaje kusan 1000 da gwamnatin sojan ƙasar Nijar ta yi ga sojojinta domin ba su damar mallakar muhalli, gaskiya wannan abun farin ciki ne. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan, yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Laraba, Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya yi watsi da zargin da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican na Amurka Donald Trump ya cewa jam'iyyar Prime Minister ta Labour tana katsalandan a zaben Amurka. Yana mai cewa, wanda Prime Minister ya ce ba komai ba ne, 'yan sa kai daga jam'iyyarsu ta su yi kamfe a Amurka. Sama ya jaddada cewa har yanzu yana da kyakkyawar alaka da Trump, inda ya gana da shi a watan jiya suka yi tattaunawa. Tsohon shugaban ƙasa na Amurka ya shigar da ƙara a hukumar zaben tarayyar Amurka kan zargin da ya cewa jam'iyyar Labour ta Burtaniya ta yi wa kwamitin yaƙin neman zaben Kamala Harris gudunmuwa, wanda ya ce karɓar taimakon wata ƙasa ba doka ba ta amince da hakan ba. Ƙarar da ya shigar da ita ta yi nuni wasu rahotanni cewa jami'an Labour ciki har da babban jami'in ofishin Prime Minister Morgan McSweeney sun shigo nan Amurka domin ba da shawarwari ga kwamitin yakin neman zaɓe na Kamala Harris. Sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken ya faɗa yau Laraba cewa kisan shugaban Hamas Yahya Sinwar da Isra'ila ta yi wata babbar dama ce da za ta kai ga cimma yarjejeniyar sako raguwar mutane wanda kungiyar 'yan bandagan take ci gaba da rike su a zirin Gaza. Da yake magana da manema labaran a birnin Tel Aviv kafin ya tashi zuwa Saudi Arabia,
ya ce Isra'ila ta samu nasarori da dama a yakinta da Hamas cike har da raunata karfin kungiyar da gudanar da ayyukanta.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni, da ma injiniyan mu Bob, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama, saurari shirin yau da gobe.